Daga nan birnin Washington sashin Hausa na murya Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Nijar za ku yin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin Yamaika mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM ana ma iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauraron abokan aiki sahabo Imam Ali ke farin cikin jan akalarin shirin.
Jihar Kano ita ta fi ko wacce jiha al'umma a Najeriya. Sannan birnin Kano kuma shine ya fi kowane birni yawa a nan jihohin arewa. Da in ka kula kaga akwai magana sufuri, akwai magana zirga-zirga. Duk inda ka samu yawan al'umma dole ne a sauƙaƙe hanya ta zirga-zirga.
Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan kan aikin jirgin ƙasa.
Dukkaninsa wato biliyan 1.8 na dollars wajen kilomita 80 na
kadan daga cikin wato abubuwan da zamu kawo muku kenan zamu kawo muku sharhin da wasu jaridun Najeriya suka yi a ƙarshen mako sannan mu karkare da filin ra'ayi daga bakin mai shi da kuma shirin wato filin da rashin tayi Salihu Garba zai gabatar yanzu sai a gyara zama a sauraron labaran duniya tukuna
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran Jiya Lahadi mai magana da yawun zababban shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya tabbatar cewa za a yi bikin rantsar da sabon shugaba a ranar 19 ga wannan wata na Janairu idan Allah ya kai mu duk da kiyawar da shugaba ya yi jama'a ya yi cewa ya sha kayi. Mai magana da yawun Adama Barrow mai suna Mai Fati ya fadawa kamfanin dillancin labarin AFP cewa a ranar 19 ga wannan wata wa'adin shugaba Jame zai kare. Kuma a lokacin shi kuma Adamu Barrow zai fara wa'adin mulkin sa bayan da shugabannin kasashen kungiyar haɓaka tattalin arzikin Africa ta yamma ECOWAS suka kasa shawo kan shugaba Jame da ya rungumi kaddara ya sauka daga kan ragaman mulki bayan wa'adin mulkin sa na shekaru 5 ya kare Mr. Barrow din ya tafi kasar Senegal ba tantance nan da nan abin da yasa Mr. Barrow ya tafi kasar Senegal ba to amma kafofi sun bayyana cewa a saboda rashin matakan tsaron kare shi da ya kamata ne yasa ya tafi kasar Senegal zai dai kasance a kasar Senegal din har zuwa ranar da za a rantsar da shi
a ranar Juma'a idan Allah ya kai mu za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 45 yayin da shi kuma shugaba Barack Obama zai sauka daga kan karagar mulki to sai dai kuma har yanzu cece kuce da suka dabaibaye zaben har yanzu suna ci gaba da kai ne harkokin siyasar Amurka ya zuwa yanzu akalla wakilan majalisar dokokin Amurka guda 18 ɗin jam'iyyar Democrat suka ce ba za su halarci bikin rantsar da Donald Trump ba ana sa ran cewa kimanin mutane 1800 zuwa 1900 ne za su zo nan Washington domin su shaidi bikin rantsar da Mr. Trump sai dai kiyasi bai kai yawan waɗanda suka shaidi bikin rantsar da shugaba Barack Obama ba kuma akwai mutane da dama da za su zo domin zanga-zangar nuna rashin amincewa
waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shugaban kasar Serbia Tomislav Nikolic yace kasar sa shirye take ta tura sojojin ta zuwa kasar Kosovo domin kare Serbiawa idan hakan ya zama wajibi wannan furuci da shugaban ya aje Lahadi ya biyo bayan ta da jijiyoyin wuya tsakanin jami'an kasashen biyu a lokacin da aka hana wani jirgin kasar da aka rubuta kalmar cewa Kosovo Serbia ce shiga Kosovo a ranar Asabar Shugaban Serbia yace kasashen biyu suna dab da fadawa rikici yayin da shi kuma Prime Minister Kosovo ya fadawa ƴan jarida cewa jirgin ya aika da sakon mamaye. Jakadan Amurka a birnin Pristina Greg Dalloway ya fada a dandalin sa na Twitter cewa ya damu da wannan batu na jirgin kasa a saboda haka ya buƙaci kasashen biyu da su kai zuciya nesa. Shugaban Serbia yace kasashen biyu suna dab da fadawa rikici yayin da shi kuma Prime Minister ya fadawa ƴan jarida cewa jirgin jama'a gafarce ne. Sabon shugaban na Kosovo Hashim Tachi ya fadawa jaridar Gazette Express cewa ya buƙaci ƴan sanda da ministan harkokin ciki don gidan kasar da su hana jirgin shiga Kosovo ko ta halin kaka. To amma shugaban Serbia Nikolic yace Kosovo ta nuna tana son a yi yaƙi bayan da ta tura jami'an tsaro na musamman domin su hana jirgin shiga yankin ta.
Jiya Lahadi, afisan sojojin Pakistan General Kamar Javid Bajwa ya faɗa wa shugaban Afghanistan Ashraf Ghani cewa sojojinsa sun samu nasarar kawar da dukkan tudun mun tsiran yan ta'adda a Pakistan, kuma ya jaddada buƙatar da ke akwai na samun haɗin kai akan matakan tsaro tsakanin ƙasashen biyu domin daƙile kutsawar yan ta'adda a cikin ƙasashen biyu ta kan iyakoki. General Javid Bajwa ya buga shugaban Afghanistan wayar tarho bayan hare-haren bama bamai da aka kai kusan lokaci guda a birane daban-daban na kasar Afghanistan, ciki har da Kabul, babban birnin kasar, a ranar Talata. Wannan tarzoma ta kashe fiye da mutane 50 da raunana wasu da dama. Ma'aikatan jakadancin daular kasashen Laraba guda 5 suna daga cikin waɗanda aka kashe. General Bajwa ya buga shugaban Afghanistan waya domin ya masa ta'aziya. To amma jama'an Afghanistan da 'yan siyasa suna zargin hukumar laƙin asirin Pakistan da laifin taimakawa 'yan tawayen ƙungiyar Taliban wajen ƙulla maƙarƙashiyar munanan hare-haren bama-bamai a kan ƙasarsu. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gwamnatin jihar Kano za ta kashe sama da dala miliyan 1,000,000 wajen aikin dogo mai nisan kilomita 80. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje shi ne bayyana haka tattaunawar da ya da wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kuri kan aikin jirgin ƙasan wanda ya fuskanci suka daga wasu 'yan jihar.
Jihar Kano ita ta fi kowace jihar al'umma a Najeriya. Sannan birnin Kano kuma shi ne ya fi kowane birni yawa a nan jihohin Arewa. Da in ka kula kaga akwai magana sufuri, akwai magana zirga-zirga. Duk inda ka samu yawan al'umma dole ne a sauƙaƙe hanya ta zirga-zirga. Birnin Port Harcourt na Rivers suna nan suna yin wannan jirgi da kuɗin banki. Lagos tana nan suna wannan da kuɗin banki. Kaduna a cikin wannan wata ma za a fara. Saboda haka duk wanda ya ga girman Kano ya ce ba ta buƙatar jirgi, to mutum ne da wanda yake bai san abin da zamani yake ciki ba.
To raka da wannan aiki a nawa kuka yi lissafa za a aiwatar da shi?
Wannan aiki an kasa shi kashe hudu, dukkaninsa wato biliyan 1.8 na dollars wajen kilomita 80 na layin dogo da kuma su kansu jiragen da za a dora a kai. Amma kamar yadda ka sani, tunda aiki ne mu muke na lissafi, za mu dau rukuni na farko. Rukuni na farko kuwa zai ci dala 555. Banki zai bada 85 cikin 100, mu za mu bada 15 cikin 100. Idan dan kwangilan nan yayi aiki, wannan banki shi zai biya wannan dan kwangila. Idan an duba an ga cewa aikin nan yayi daidai, kuma an sa dama masana wanda za su duba irin wannan aiki, mu ma namu kudin za mu biya wannan dan kwangila har a cimma 15 cikin 100. Kamar da nayi bayani, kamfani zai gina a biya shi kudinsa, sannan a zo a shiga yarjejeniya ta yadda za a gudanar da tafiyar da jirgi, da yadda za a tattara kuɗi, yadda mutane za su shiga a kan matsayin na zamani, aji alƙaluma na zamani. To daga cikinsa za a dinga biyan su wannan banki da suka bada wannan ranci. Zai ɗau wajen shekara 15 ana biya a hankali a hankali.
Wannan yana nufin, Your Excellency, idan aka gama wannan aiki ba gwamnati ce daga aljihunta za ta dinga wannan biyan bashi ba, a'a daga abin da za a dinga samu.
Daga abin da za a samu ne za a dinga biyan wannan bashi har a gama biya.
Bisa tsarin da kuka yi, mun san ku ne kuke kula da sha'anin kudin jihar Kano da ma na ƙananan hukumomi. Akwai wani kaso ne da su ƙananan hukumomin Kano za su bayar a cikin wannan tsari?
A cikin 15 da za a bayar, akwai ƙananan hukumomi ana zaune tare da su, su ma akwai abin da za su bayar.
Yaushe ne za a fara wannan aiki, kuma rukuni na farko zai kammala?
To rukuni na farko zai za a fara shi a duk lokacin da ofishin shugaban ƙasa suka sa hannu a kan yarjejeniya tsakanin gwamnatin Kano da gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya kuma ita kuma ta yi mana garanto da kasar China. To mataki na farko kenan.
Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan aikin jirgin ƙasa na jihar, aka ji da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kuri. To sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefe kafin mu kawo muku shirinmu na gaba.
Kai kai ya samu ila cikin Kano ya zauna lafiya. Na bayan duniya na hore ga jin Kano wa alan waka na mutan Kano wa kai jimirin amon wake a gurin jama'ar Kano wa ba zauna lafiya zai kulla alakar ɗan Kano wa mu sada zumuntaka da makwabta ɗan gefen Kano wa mu san dangantaka mai karfin danko ɗan uwa da juna jami'a mai muku addu'a mu hau kai sharaka mu kau da hataniya mu hau turba bisa gaskiya
Maryam Iba
Fa'ida da matsalolin kasafin kudin Najeriya na bana shine shirin da rashin tai yake ci gaba da dubawa ga Salihu Garba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kudinka, ka shawuya ka sami kudinka to je ka kashe su ta hanya.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Farkamu kuma da saduwa a filin da rashin tai. Ne Salihu Garba ke gabatar muku da shirin. Makon jiya Musuma ka muku tattaunawar da shirin yayi da masana akan kasafin kudin bana na Najeriya. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilin murar Amurka dake Kano Mahmud Ibrahim Kori da ci gaba da firar.
Dr. Gashi Kwamar Nura yayi bana bayanin irin fannonin da ita gwamnati ta fasalta cewa za su tafi waɗannan kuɗaɗe daga ambata za su tafi aka rarraba shi a tsakankanin hukumomi da ma'aikatan gwamnati don aiwatar da ayyuka. Kuma har ma ya fara koka kan cewa wasu wuraren su a nazarin da suka yi ba a ba su kulawa da ta cancance su ba. Ba mu sani ba ko ta fuskar tattalin arziki misali kuna ganin cewa raban wannan raban da gwamnati ta yi zai wato ya dace da yanayin da kasar take ciki musamman fuskar tattalin arziki.
Wato shi ka san sha'anin tattalin arziki baya tafiya shi kadai sai yana tafi da siyasar kasa ita kanta. Abinda Comrade ya faɗa wato hakikatan haka yake kuma sai dai masa matashiya akan wato kudin kasafin da aka ba aikin gona wanda yake biliyan 92 wanda aka sashi a cikin wannan kasafi. Wanda ina ganin cewa an ka kalli siyasar shi ne mafi yawa wajen Niger Delta din nan area nan saboda tashin hankula da ake ciki da rigingimu shi yasa ka san kudin ya zama guda biliyan 60 da biliyan 30 in ka hada biliyan 90 to kusan wannan kudin su aka dauko su kuma aka zuba gona wanda su kuma sauran shashin kasar nan sun fi amfani da harkar gona musamman arewa za su yi amfani da shi.
To amma mala hannu guda kuma kan ka ci gaba wannan batun tsaron nan da kai magana za iya cewa yankin arewa maso gabas yana fama da wannan matsalar tsaro din sannan akwai sassa na arewa misali a Zamfara din nan su Kaduna da sauran wurare akwai matsaloli na tsaro din za ga cewa su kuma kaman ba ba su wata kula irin waccan ba da kake ambata.
Idan ka duba harkar ka duba ai tattalin arzikin kasar yafi kasancewa a can wajen Niger Delta din saboda daga nan ake samu man da za a siyar a kashe a kasar saboda haka dole koda waje 10 ko waje 3 nan duk suna da tashin hankali gwamnati din ta auna za ta ga cewa idan duk suna da zaman lafiya to wanne ne tafi kokarin dan shi wancan zaman lafiyansa na Niger Delta bukatu ne da suke da su wanda suka danganci kuɗi saba wannan shi kuma su a tunanin gwamnati ma'aikatar cikin gida da commission da sauransu su ma za su lura da waɗannan to amma kullun abin da ake dura nake ga maka shine siyasa mafi yawa ita take ba take taka rawa fiye da tattalin arziki wanda shi yasa mafi yawan kasashe a kasashen mu na Afirka suke jigata saboda tattalin arzikin kasa ana mai da shi baya a duba siyasa wannan kashi kudin a Niger Delta zaka fi duba siyasar zamantakewa ce ta kokarin a san ai abinda Bature yake cewa ai appeasing din su wayansu bukatun su da kaman shara da za a yi musu ta share da gwalam masana'antu da sauransu
zai
da gwalam mai wato wanda kuma in ka duba kaman arewa rigingimu ne musamman ka duba irin su Zamfara sauran su ai rigingimu ne na waɗansu su zo su kashe wasu ba mahalli bane yake da matsala shi kuma wancan yaki ne ake yi saboda haka defense ministry budget budget din da aka ba ma'aikatar tsaro kusan shi wannan zata yi amfani da shi a wannan shi ko wancan zaman lafiyar ba zaman lafiya ne na yaki ake so ai abin nan ba so ake kwantar da hankalin wadansu a biya musu wadansu bukatu wanda siyasa ta shiga ciki saboda haka sai gwamnati hankalinta ifi tafiya a wajen ka gane bambancin to wannan shine isa zaka ga duk sanda gwamnati take yin wato kasafin kuɗi shi kasafin kuɗi ba wai kawai yadda gwamnati za ta samu kuɗi ta kashi shine ba a'a ya kunshi kudurantanta na mulki da kudurantanta na siyasa da kudurantanta na diplomasiya duk a hada suke a kunshi a cikin tattalin a cikin kasafin kuɗi wanda ba kuɗin kawai ya kunsa ba to wannan yana daga cikin bangaren siyasar tattalin arziki da dole ta duba shi fiye da yadda kake tunanin zai zama na cewa kawai duba shi akai a matsayin wato tattalin arziki
mallam kasafin nan ai hasashen cewa kudin musayar kudi na dala a cikin wannan shekara an sa shi akan naira 300 da doriya a yanzu da muke magana da kai ita kanta farashin gwamnati na musayar kudin na kudin dala shine naira 400 me ya jawo wannan a tattalin arziki hakan me yake nufi
wato abin da yake nufi laruwa da bukatuwa da kudaden kasashen waje daga sanda kasa babu fita da abin da take sana'antawa akan kanta komai tana shigowa da shi to dole tana bukatar abin da ake kira kudaden musaya na kasar waje domin ta shigo da waɗannan kayayyaki idan misali a tunanin wannan kasafin kudi za a yi nasarar dada haɓaka aikin gona da ake za ka duba cewa gwamnati tana kashe sama da biliyan 740 wanda ake kashewa ake yan kasuwa suke kashewa su nemi canjin kuɗi domin su shigo da shinkafa kawai sama da biliyan 300.90 da wani abu a shigo da alkama da sauransu kai biliyan sama da biliyan 1.5 da wani abu ake yi dan a shigo lelemuna wanda duk in ka hada su harka ce ta aikin gona idan aka ci sa'a misali izama na cewa zamu ci da kanmu wanda kuskuren da aka samu gwamnati take kokarin gyara shi ne an hana shigo da kayayyaki misali ta wajen border an rufe ba a shigo da shi to amma wannan daban sai kuma aka yi kuskuren hanawa fita da shi saboda abinda ake tattalin arzikin kasar export promotion ne wato ma'ana ana so a fitar da kaya to amma ba kasar da take ci gaba a duniya da take fitar da abinci misali China inda bai ishe ta ba misali China duk duniya ba kasar da tafi ta yin shinkafa amma ko kwaya ɗaya ba ta fitarwa saboda yawan mutanen al'ummar da take kasar saboda haka a irin waɗannan manufactured items aka fi fita da su wato kayayyakin da aka sana'antar banda abinci domin kasa ci gabanta ya zama ta dogara akan ta za ta iya ci da kanta to wannan kuskuren da aka gano idan har aka ce to za a rufe boda a daina fita da shinkafa yanzu misali daga nan arewan arewa ana fitar da trailer ta fi 500 a rana ta shinkafa saboda haka ba za a gane amfanin noman da aka yi ba kebi ta yi noma waɗansu kasashe da kudu ma sun zo sun yi noma a kebi yanzu shinkafa a can da akwa ibom ta sako misali za ka iya samun ta 10,000 wanda a nan mu kuma tana kusan kaiwa 20 saboda na nan din ana fita da su ta nan waɗansu wurare saboda ba a toshe boda ba tunda ba a hana fita ba shigowa aka hana saboda haka sai mutane suka samu wannan damar suke fita da shi idan wannan tsarin kasafin kuɗin ya sa aka ce ba za a fitar da abincinmu ba sai ya wadata a bashi darajar da manoma za su siye za a siya a wajensu da daraja a kakkafa musu kamar misali abinda jaha irin ta Akwa Ibom ta yi ta hana shigowa da ta waje ta kafa injina kamar guda 4 or 5 a garin wanda ake zuwa manomi ya kai a cashe masa a gyara ya kuma shiga da shi kasuwa ya sayar da daraja to idan aka manoman za su samu alheri darajar noman za ta daukaka sannan abincin zai wadata sannan bukatar kudin musaya na a shigo da kudin abinci zai ragu idan aka samu bukatar kudin abinci kudin da za a shigo da shi na abinci ya ragu to zai sa darajar dala ta kariye saboda me bukatar ta tarugo is a demand and supply abinda bature yake fada in bukata ta yawa dole farashi yawa idan bukata ta ragu to bukata sai kuma darajar sa ya sauko
kenan gwamnati ta yi tanan kariya darajar dala kenan
idan dai har ta bita wannan matakan ba in har ta wadatar da kasa da abinci to bukatar yanayin da ake bukatar na dala zai ragu zai zama cewa harka abinci za ta ci da kanta to in za ta ci da kanta sama da kaso 30-40 na kudin da za ta shigo da abinci ko dangogin abinci zai ragu idan wannan ya ragu kaga cewa bukatar dala ta ragu to za ta iya sakuwa kasar 300 ma
Kwamran, wannan magana ta batun tattalin arziki shine yawanci wato yake jan hankalin mutane musamman a wannan zamanin idan aka yi maganar kasafin kuɗi musamman la'akari da halin matsin tattalin arzikin da yawancin al'umma suke ciki. Wannan yadda aka kuka yi bayanin aka fada alƙalma da kuma yadda shi kansa yawan kuɗin kasafin yake da tanadin da ita gwamnati ta yi, a nasarin da kuka kun lura yana da alƙibla ta rage raɗaɗin tattalin arziki baya ga abubuwan da dakta ya magana.
Wato mu a tunaninmu a matsayinmu na ƙungiyoyi da muke bibiyar yadda gwamnati take kashe kuɗaɗenta wajen haɓaka rayuwar al'umma, wato ba wai abin da yake a cikin kasafin kuɗin, in za ka kalle shi sau ɗari birge ka zai sau ɗari, amma yaya ake yi? Shin an kira wannan kasafin kuɗi da zuma cewar na recovery da kuma growth,
farfaɗuwa
da kuma ci da bunƙasa, amma an kakkalla abinda malai yake magana. Noman nan mai gwamnati ta yi ta saka mutane yanzu suka koma suke noma, ai ba wani loan a ƙasa da zaka gani clearly da yake easily accessible ga jama'a da mutane za su same shi cikin sauki. Zaka ga mutane ne suka koma babu wani taki mai sauki. Idan da gwamnati za ta yi amfani da wannan damar da cewa mutane sun koma gonar, ta shigo ta kawo didi bakin kofar dakunan su cewa ku zo ku karbi kuɗaɗe bisa tsari na loan, wannan ba karamin, imagine wannan koma nomar da aka yi an samu fari, gwamnatin ba ta shirya ba, babu yadda za ta iya magance matsalar. Da ba za a samu abin da malai yake magana na trelolin 500 da suke fita da shinkafa da sauransu ba. Abin da yasa muka yi magana cewa gwamnati ya kamata ta kalli wasu bangarori idan har tana so a kai ga cimma gaci wajen farfado da tattalin arzikin da ake ciki. Ai ba da kici bane muke, ana kiran shi da zazzabi, ba fa zazzabi yake ciki ba tattalin arziki. Magana gaskiya shine tattalin arziki ne muke da shi da ya ta'allaka akan gwamnati in ta biya salari mutane su je kasuwa ya motsa shi, shine kada abin da yake motsa shi. Idan ba sat ɗaya bai kuɗaɗen gwamnati ake yi, gwamnati ta waiga ta ga bata da kuɗi, ta ga mai ya faɗi, darajar sa ta faɗi a kasuwar duniya, sai ta juyo ta ce ai tana cikin rikicin tattalin arziki.
Amma anan za mu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin Dr. Habibu Yahaya da Malam Nura Iro Ma'aji da wakilin muryar Amurka da ke Kano Malam Ibrahim Mahmud Kwari, ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC, muna da labari da dumi-duminsa daga jihar Borno. Muna tare da wakilinmu Alaye, wato Haruna Daudabi. Mala Haruna, kana tare da ni?
Ina jinka.
Mala Haruna, mun samu labari kaman cewa an samu tashin bom a jihar Maiduguri, wannan batu ga haka yake?
Haka yake, Malam Sahabu, akwai yau da Asuba aka samu tashin wannan bom din. Kuma ana magana cewa ma an ajiye wannan bom din ne a wata masallaci kuma nan daura da gidan shi mataimakin shugaban jami'a.
Haruna, an ajiye bom ne ko dan kunar bakin wake ne ya tada bom din?
Ajiye bom din aka yi bisa bayanai da muke samu a halin yanzu. An ajiye bom din ne a kofar masallacin. Sannan kuma ana magana cewa bom din ya kashe mutane guda biyu da suka guji haramar sallah a wurin, sannan kuma guda hudu sun raunata sakamakon wannan tashin bom din na yau da Asuba.
To, zuwa yanzu akwai labarin ko an kama waɗansu ko kuma suwa suka aikata wannan aiki?
To, har yanzu dai gaskiya bayanan ba mu samu ba tukunna, dan yanzu muke kokarin tattara bayanai wanda kuma insha Allah zuwa shi na gaba za mu shaida masu sauraro. Amma yanzu haka dai babu wani bayanai da aka bamu ko kuma rahotanni da aka bamu na kame wani ko kuma wasu da ake zaton cewa na da haɗin baki a gasa wannan bom ɗin. Sai da Sahabu, abin da nake so mutane su gane shine akwai akan sako makon da ya gabata an samu tashin bom a kusa da wannan jami'a, wani anguwa da ake cewa Kaleri. Sannan kuma aka samu tashin bom.
Haruna, saboda karancin lokaci zan dakatar da kai nan cikin shirinmu na gaba, sai za mu kawo masu sauraro ƙarin bayani. Ubangiji Allah ya kare, Allah ya sauwaka.
Amin su amin.
To ana tare da sashin Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC ga Sale Shehu Ashaka da shirinmu na gaba.
Za mu fara sharhin namu ne da jaridar Daily Trust wacce ta dauko labarin ceccekar wasu da suka yada wani tsohon faifan bidiyo na Pastor Oyedepo. Oyedepo ya ce san bidiyon sa ba akan Kaduna ta Kudu bane. Shugaban mu Jami'ar Living Faith Church Bishop Oyedepo ya ce san bai san manufar waɗanda suka yaya ta faifan bidiyo na jawabin sajada da yi a mu jami'ar sa. Na kira ga Kristoci da su kashe kowaye ya kawo hari kan mu jami'ar sa. Faifan bidiyon da yake yawo a yanar gizo ya kunshi jawabin Pastor Oyedepo na bayyana umurtar mabiya addinin Kirista da su kare kansu daga duk wani nau'in hari da aka auna a kansu. Shugaban sashen labarin mu Jami'a Shelif Folarin ya ce an dau faifan bidiyon ne a 2015 lokacin da tsananin hare-haren Boko Haram a Arewa maso gabas da hakan ya shafi mu jami'u kuma gabanin hawan gwamnatin Najeriya ta yanzu. Don haka ya ce san mu jami'ar ba ta yin wani abu na tada hankali face addu'ar zaman lafiya. Haka nan jaridar Daily Trust ta bada labarin takaddamar kasar Gambia. Shugaban Gambia mai jiran gado Adama Baru ya sauka a birnin Bamako na Mali don tattaunawa da shugabannin Afirka su taimaka wajen warware takaddamar shugabancin kasarsa. Baru ya bar birnin Banjul bayan ya gana da tawagar kungiyar Afirka ta Yamma ECOWAS da ke yunkurin shawo kan shugaba Yaya Jame ya sauka daga mulki. Wa'adin Yaya Jame zai kare ranar 18 ga watan nan, amma zuwa yanzu babu wata tartibiyar matsaya ta cewa zai sauka koko a'a. Ita kuwa jaridar Leadership ta bada labarin sharhi ne kan juyin mulkin farko a Najeriya. Daidai Lahadin nan 15 ga watan Janairun 1966 aka yi juyin mulkin farko a Najeriya, da hakan ya yi sanadiyar kisan gilla ga Prime Minister Najeriya na farko Sir Abubakar Tafawa Balewa da Premier Jihar Arewa Ahmadu Bello Sardauna da Premier Kudu Maso Yamma Sir Akintola. Wannan juyin mulki dai da su Major Chukwuma Kaduna suka jagoranta ya jawo yakin basasar Najeriya da jagoran ƴan kabilar Igbo Ojukwe shirya. Sai kuma mu leka jaridar This Day wacce ta dauko labari mai taken gwamnatin Najeriya ta gayyaci ƴan gwagwarmayar ceto matan Chibok don ziyartar gani da ido zuwa dajin Sambisa. Gayyatar da ta fito daga ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ya buƙaci kungiyar BBOG a takaice ta zabi mutum uku da za su shiga jirgin saman sojojin Najeriya don zuwa dajin Sambisa, da hakan zai ba su daman ganin ainihin yadda sojojin ke faman ceto sauran matan 195. Ƴan kungiyar ta BBOG sun buƙaci ganawa da jami'an gwamnatin Najeriya don musu wasu tambayoyi kafin gudanar da wannan tafiya. Gwamnatin Najeriya ta ki amincewa da shirya wani taro da kungiyar ta BBOG. Sale Shehu Ashaka, Murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To madalla, saboda karancin lokaci na wannan bayani da muka samu daga Maiduguri ba za mu samu damar kawo muku filin ra'ayi daga bakin mai shi ba. Saboda haka za mu je ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Jiya Lahadi, mai magana da yawun zababban shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya tabbatar cewa za a yi bikin rantsar da sabon shugaba a ranar 19 ga wannan wata na Janairu idan Allah ya kai mu. Duk da kiyawa da shugaba Yaya Jammeh ya yi akan yayi cewa ya sha kaye. A ranar Juma'a idan Allah ya kai mu ne kuma za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 45. To sai dai kuma har yanzu cece ku can da suka da bebe zabansa har yanzu suna ci gaba da kanene harkokin siyasar Amurka. Shugaban kasar Sabiya kuma ya ce kasarsa a shirye take ta tura sojojinta zuwa kasar Kosovo domin kare Sabiyawa idan hakan ya zama wajibi. Wannan furuci da shugaban ya yi a jiya Lahadi ya biyo bayan tare jijiyoyin wuya tsakanin jami'an kasashen biyu a lokacin da aka hana wani jirgin kasar da aka rubuta kalmar cewa Kosovo Sabiya ce shiga Kosovo din a ranar Asabar.
To madalla, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye, ciki har da shirin ilimi garkuwar Adam da Yusuf Aliyu Haran da yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamin na madadin Jummai Ali da Taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Diodo ne wadda kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Charles House da ya riƙa masa. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.